Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Talata 29 ga watan Oktoba shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya da kuma Alfa Radio a birnin kuma sun kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da dare. Baba Yakuba Kiri ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin mu na wannan lokacin. To kuma bayan kun gama jin labarai za ku ji fashin baki da Farfesa Sani Sambo na tsangayar ilimi a Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria. Yamana akan tabarbarewar ilimi na primary a Nigeria da kuma hanyoyin da za a bi domin magance wannan matsalar. Akan wannan batun ne kuma zamu so ku kira mu ku bayyana muna ra'ayoyinku akan tabarbarewar ilimin da kuma hanyoyin da kuke gani za a iya bi domin a shawo kan wannan al'amari. Lambar mu kaman kullun ita ce 202-205-6555. Kada a manta a ƙara alaman ƙarawa wato plus kenan da kuma ɗaya sai a jero lambobin. Muna kuma dauke da labaran wasanni daga jamhuriyar Niger amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. New Delhi ta fitar da wani sabon shirin zirga-zirga da sufurin kyauta ga mata a yau Talata, abinda babban ministan babban birnin India ya kira mataki mai tarihi don kariya da inganta aikin mata. Kasar India na daga cikin kasashe masu mafi karancin mata a sha'anin aikin gwamnati a duniya, yayin da cin zarafin mata ya karu a kasar wadda ita ce ta biyu a yawan jama'a a duniya. A ranar Talata ne aka baiwa mata tikiti masu ruwan hoda waɗanda ke ba su damar tafiya kyauta tare da sako daga babban minista Arvind Kejriwal, inda aka rubuta a bayan tikitin cewa yana fatan wanda matakin zai karfafa musu gwiwa da iyalansu. A da farashin motoci ya hau tsakanin rupees 5 kusan naira 35 da kuma rupees 25 ga motocin da ke na'urorin sanyi, a cewar bayanan gwamnati. Kare mata a babbar birnin India yana kan idon duniya tun daga shekarar 2012 a lokacin wani gungun maza suka yi wa wata daliba fyaɗe a cikin motar bus suka kuma kashe ta, lamarin da ya janyo zanga-zanga. Wani jami'in soja a ma'aikatar tsaron fadar White House a yau Talata ya faɗa wa masu binciken tsige shugaba Donald Trump cewa ya damu matuƙa da buƙatar shugaban Amurka a watan Yuli na Ukraine ta binciken abokan adawar siyasarsa. Akan haka ya sanar da magabtansa. Lieutenant Colonel Alexander Vindman, wanda ya saurari tattaunawar da Trump ya yi a ƙarshen Yuli da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, ya faɗa a cikin wata shaidawa cewa na damu da kirin, bana jin daidai ne a nemi gwamnatin kasashen waje ta binciki wani ɗan Amurka, kuma na damu matuƙa da tattaran da taimakon da gwamnatin Amurka ke baiwa Ukraine. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ana ci gaba da kai samami akan manyan shugabannin kungiyar IS a Syria, wani abu da ke nuna gaggawa da ake yi na ganin an kawar da kusoshin kungiyar ta 'yan ta'adda. Dakarun gamayyar mayakan SDF da ke kawance da Amurka waɗanda suka taka rawa wajen kawar da shugaban kungiyar ta IS Abubakar al-Baghdadi da kuma kakakin kungiyar Abu Hassan al-Muhajjir sun ce an kai wasu jerin hare-hare a jiya Litinin da nufin kawar da manyan shugabannin kungiyar 'yan ta'addan da ake farautar su a raye ko a mace. Kakakin mayakan na SDF Mustafa Bali ya wallafa a shafin Twitter cewa an yi nasarar kai wani samami tare da kama wasu manyan shugabannin kungiyar ta IS wacce kuma ake kira da kuma Daesh da Larabci. Sannan ya ce waɗanda ba a same kashe su ba za a kama su. Yana mai cewa laifukan da kungiyar ta Daesh ta aikata ba za su tafi a banza ba. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya ce ƙasarsa ta samu zaman lafiya bayan mako guda na tashi-tashi hankulan da suka yi da ya janyo sanadiyar mutuwar mutane 67 da kuma lalata wuraren addini da dama. Yanzu haka ina kokarin ya dawo da kwanciyar hankali. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Asabar, Abiy ya ce yana cikin matuƙar damuwa akan yawan hare-hare. Wannan wata jarabawa ce da ke nuna idan Habashawa ba su yi aiki tare ba kuma da haɗin kai, hakan zai iya zame mana yanayi mai kunci da ban tsoro, in ji shi a cikin harshen Amharic.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, masana a harkar ilimi a Najeriya suna ci gaba da tsokaci tare da duba damuwa kan faduwar darajar ilimi, musamman a matakin farko da ke zama tubalin gina ilimin kananan yara a jihohin arewacin Najeriya da wasu sassan kasar. A kokarin shawo kan wannan matsala, wasu gwamnatocin jihohin arewacin kasar sun fara daukar matakai ciki har da taimakon da jihar Bauchi ta samu daga Babban Bankin Duniya domin farfado da ilimin yara a jihar. Farfesa Sani Sambo na tsangayar ilimi a Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria ya bayyana mana makasudin faduwar darajar ilimi a Najeriya, yana mai cewa
ai ba wani dogari da cike ne gwamnati ce a cikin da ilimi ba, kuma shi kana kaman wani foundation ramar nan da cikin discipline da aka rena to shi ba a tsaya ba ko ba a yi da kai foundation ne kyau a gidi da yake shi ba gwamnati cikin jihohi da na local government da sauransu da su damu da ilimi ba. Ai UNESCO ya ce ne shi education is something that can be done in the arts in the city of Niki to kar shi ta wa da kashi a shirin da shi da cikin hanyar da yake da to ba kan yanzu kin da alin da ma ba sun da kuma da ba mutaranti ba ba na abin da yake ta ba gini ma ba shi in ma gini ya riga in ka mata bai gini ya da a kasa cike zama to shi da kan ni haka ai ne da yabi da mata ta kawo shi don nomi nan da kawo shi na kawo da shi kawai ko da ai tana cikin da na kuma ta ba ba ka aska ta shi da ai kom ka da ai ta iya fara haka ina gobe ka tana ba ka ji shi da kawai an shi haka inda gobe ku yi shi ko ki ina ka wala da ilimi ne ki to ki fito ka ne ko ji mu ka an da da ita ta ita ce sai da mu ka ba shi kenan to ka ji a ce ana malamin da cin da kuma kun da ana tsana ci da wani video a dandan din ana ba rami ta sai da kai aiki da su da malamin a cikin su a ya mu shi din da ne din su a gyara mu muhammadi a ba su abin da ka mata a cikin su din
to menene mafita ne akan irin wannan matsalan ganin cewa a bangare mai kula da ilimi na Majalisar Dinkin Duniya UNESCO ta buƙaci a rika bada babban kaso a wurin rayu ilimi a ƙasashen mu, menene mafita tunda dai gwamnatocin mu ba su irin wannan abin?
Kuma shi ne mai kuma kanin da ke ma kuma shi da ake kenan kuma kokoro ko mutu da uku an da take kenan ku cire wannan suwa da wannan 26% din ku bayar kamar don ko ka kadi shi na karanti yana ci a gida su a kawo kai aiki a kawo da mali a gida ki a biya miki duk abin da ka san shi.
Jihar Bauchi ta huskanci irin wannan matsala har kuma ta nemi gudunmuwa daga Bankin Duniya, kana gani hanya ce da ya kamata sauran jihohin Najeriya ko kuma kasar baki daya ta nemi gudunmuwa?
Kuma ba shi da in ka ai kuma da shi dai a wani cikin ka zai kuma san jara sun nemo mun an san nemo mun su yi ci wani abin din a gidan yafi amma dai a wani cikin da toro da toro zaka su koya daga jira bai cikin su ba su aure amma kuma an roba ne wadannan ya na an tafi da cikin ciki sai da babban kiri da kudi ka dani cikin da kudi wallahi ba abin da zai gani ko ina aya yake ba a damu da malamin makarantar kuma da kuma ni kai in ci ayyukan su a gashin mu su je su ka ayyukan su sai su koyi
menene shawaranka ta karshe akan wannan batu?
Ai abin da tafi ko ba ba amma ba abin da mun shawo da mutum local government da state kanan kuma ba ta da mun kuma ni ba ki ne da abu a cikin yaro ni dai ni ba ki ne kasa ka ta mutum ka tsanti mun da mun zama kuma I think the menu for this is the problem da yara ba the problem is the country is the city is the city ko kun ya dubi the problem is the foundation which is the kuma don't tell ya kuma ita ce uwa da ba
Madalla Farfesa Sani Sambu kenan na tsangayar ilimi a Jami'ar Ahmadu Bello a Zaria. Shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma karfe 4 ne da minti 41 na rana a nan Washington. Lokaci ne da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan taɓarɓarewar ilimi a Najeriya da kuma hanyar da kuke ganin za a bi a shawo kan wannan al'amarin. Amma kafin wannan lokaci ku bar mu shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To mun samu kiran farko daga jihar Katsina. Wane ne a Katsina?
Allah ya nega da musabo jihar Katsina.
To bismillah raka.
To alhamdulillah gaskiya gona ta shi gaskiya ba ta bar mun ci jihar Katsina ba. Saboda ka san muna kira ko nuni da kuma ta
to amma ai kwararre a fannin ilimi ya ce gwamnan Katsina ya fara wani yunkuri har ma yana kira sauran gwamnonin jihohin su masu yi koyi da shi ya
a gaskiya aka sanar bakin walwalar gwamnati yana
dai layin shi ya katse bari mu dauki kira daga jihar Niger. Wane ne a Niger?
Niger
muna sauraron ka.
Ban yankin kula da garin mai gode a cimma.
To Malam Ibrahim muna sauraron ka.
To gaskiya al'amarin tabarbarin ilimi musamman mu nan Najeriya na farko dai ya danganta ga ainihin laifin shugabanninmu ne. Domin saboda Allah hukunci ainihin shugabanninmu ƴaƴansu a makarantu na ƴaƴan talakawa suke karatu to har ga ilimi ba zai taɓarɓare ba. Sannan kuma na biyu ainihin su ƴaƴan namu su ma suna da laifi. Domin saboda za a ga yara na suna yawan garzan ba a cikin gari maimakon su ba da goyon ba ƴaƴan su zai karatun boko da na addini. Sai dai kawai abu su karazube. Amma na farko gaskiya da shi shugabanninmu ne da yake sun zai makarantun su lalace babu gyara kuma sannan ba kulawa da malaman makarantun boko.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne a Kaduna?
To sunana Sabo Cima, na kira ku daga Maraba a jihar Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Sabo, bismillah.
Yawwa, to abinda zan ce akan wannan maganar taɓarɓarewar ilimi a Najeriya, ya kamata gaskiya in dai ana so ilimi ya inganta to su manya masu mulki su ɗauki 'ya'yansu su sa a makarantun gwamnati inda 'ya'yan talakawa suke zuwa. Domin muddin ba haka aka yi ba duk wani maganar da za a yi na gyaran ilimi a Najeriya ba zai yi ba, saboda kaka samu yau kai mai gwamna ko ciyaman na local gannan yaran shi suna zuwa makarantar kuɗi yana biya musu kuɗi suna samun ingantaccen ilimi. Yaran talakawa kuma ana kai su makarantun gwamnati in ka je yawanci ma za ka samu a ƙasa suke zama. To kaga ba yanda za a ilimi ya inganta sai an dawo an daidaita sahu da manya da talakawa duka su zama sun bi layi dai shi ne ilimi zai inganta.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu sake komawa jihar Katsina. Wane ne mutum na biyu a Katsina?
Tahiru Suleiman Runka ne daga Katsina.
To Tahiru, duniya na sararinka.
Yau ta alhamdulillah ni shawara biyu ko uku ke gare ni.
Allah sarki, bismillah, gurguje.
Na farko shawara ta babba ta farko shi ne kawai a rushe dukkan makarantun kuɗi masu zaman kansu, kowa ya koma makarantun gwamnati yadda su shugabannin namu za su mai da hankali ga kula da makarantun gwamnati. Sannan kuma a sake maido da makarantun horar da malaman makaranta, misali waɗanda za su koyar da primary. Na uku a mai da hankali sosai a zuba kuɗi yadda ya kamata da kuma tabbatar kuɗin sun yi amfani a inda aka sanya su.
Mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je jamhuriyar Nijar. Wane ne a Nijar?
Assalamu
alaikum. Salam.
Kuma Malam Alina da kuma Gunduji a cikin jamhuriyar Nijar.
To Mala Adamu, yawa, bismillah.
Abinda an harka taɓarɓarewar karatu a cikin ƙasashen mu na Afirka, sabili ita ba ke a kusashen hankali.
Haka.
Idan ba a samu dama ba da ilimi. Ya kamata su ya hanyar wanda hawa mu da zonda ta gani jarnan. Zan baka misali, akwai da yawa makarantun ne lokacin 'yan ta'adda su uku ne ba makarantun ne. Kuma su ka ga Najeriya na ƙware. Hankali ba su kan ce balle yawan hama da makaranta ka samu dama sai ka ba. Na gode mu da America ni dan fama Allah Ali daga gurgurta cikin hawo.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je jihar Niger. Wane ne a Niger?
Assalamu alaikum.
Kamu alaikum salam.
Alamar hukumar Kwandagora ne. Yakubu Ali ne Kwandagora.
Yakubu?
Ya yi shekara ya kai 15 bai same ku ba zai yau.
Allah sarki. To bismillah, me ra'ayinka akan maudu'in mu?
Ina cikin wani juyayi ne da shawarar nake ba ku ni ina son ku mun ciki a Allah ne yazo na da.
To shi ke nan insha Allah. Ku
ban kwana 21 ana ce mai Usman dogo ne baki yana da yanki a kafan shi.
To insha Allah da fatan jama'a sun ji
bai da surutu sosai.
To ba laifi, mun gode ƙwarai da gaske da fatan jama'a za su kai makamaka. Bari mu je jihar Kebbi. Wane ne a Kebbi?
Ana magana da Abdul Hassan da Zuma Bello uwa karamar hukumar Shanga jihar Kebbi.
To bismillah.
To abinda an nawo labari kan bayanin ilimi, gaskiya Allah dai ilimi wasu kan sun more mishi, amma wallahi wasu sa su yi karatun ba su more mai ba, saboda dukkan aikin makaranta sai a ce sai da kuɗi. Amma mare dai da kuma yi mana wannan makaranta ta islamiyya har guda uku na yanzu an yi shaida na ni shaida nake na gani kuma kuma hakan da zai ce alhamdulillah.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je jihar Oyo. Malam na Oyo, ina sunanka?
Sunana Muhammadu Ego Kebbi State, Gwandu local government, Mazarni Oyo State.
To Malam Muhammadu, duniya na sauraronka.
Abin da nake magana akai na daɗe da ina neman ku ban samu ba sai yanzu.
To alhamdulillah.
To a faɗa ma gwamna Oyo abubuwan ilimin da aka nema mu samu to gwamna Oyo yana so ya kore mu gaba daya. Saboda gwamna Oyo ya ci kamna wani ya ce kowa ya sa shanu ne a cikin galbali ya ruhi. Saboda gwamnatin Najeriya ta diba mana wannan magana ta sa abin da yake ciki.
To ko da yake dai kai wannan kira amma ba maudu'in mu kenan ba, bari mu je jihar Lagos. Wane ne a Lagos?
Yusuf Nadaba Idris Golden Boys na Gwamburi Nasara amma a Temi border Lagos.
To bismillah Yusuf.
Wato tabarbarewan ilimi a Nigeria ya danganta ne ga gwamnati. Gwamnati ba sa biyan ticoci. Ba sa biyan ticoci to tica da yunwa da me zai koyar. Yaya za a yi a ce ka bar mutum ka ba ki aiki baka biya ki ba kuma ka takura shi. Saboda haka gwamnatin tarayya a Najeriya idan ana so kowa ya ilimi gaskiya wajibi ne a taimaka ma ticoci a kuma yaya da yunwa kuma ana cajen su kuɗi ticoci ba a biya. Saboda haka gwamnatin tarayya ita ce da laifi kuma alhakin mu.
To mun gode Malam Yusuf, bari mu sake komawa Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Amin wa alaikum salam alaikum sa.
Baba ya kuma kiri barka da yammaci. Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna Najeriya.
To bismillah alaikum Musa.
To kaga na farko dai shugabannin mu na Najeriya especially ma yan arewa ku suka kashe mana ilimi na farko kenan. Na biyun su idan muka dauka yau ne za a ce an dauki malaman makaranta. Malamin makaranta ka bashi da yunwa babu salari. Yanzu na kwanaki fa wannan cikin satin nan muke ji malaman makarantun da aka dauka a jihar Kaduna wanda Nasir Erufai ya dauka suna nan cikin tunanin tafiya yajin aiki saboda ko zanga-zanga saboda tunanin cewa ba a biya su na watanni kusan uku ko hudu ba. To saboda Allah ta yana za a ilimi malami ba abinci malami an bashi yana hamma malami ya dawo sai dauki masa ya tafi a taba wacce kan na gaskiya da zai je nemo abin da zai ciyar da iyalin shi kuma su shugabannin yanzu common councilor idan ya samu za ga ya dauki ɗanki ya kai shi kasan waje ko kuma kai shi makarantar jito makarantar kuɗi ce kamar yadda wani ya magana dole sai an rage makarantun kuɗi in dai har ana so a gyara ilimi a Najeriya.
To mun gode kwarai da gaske, bari mu sake kadawa jamhuriyar Niger. Waye a Niger?
Assalamu alaikum.
Amma alaikum salam.
Umma Allah saki dawowa. Yanzu zan koma wajen malaman makaranta. Ya kamata gwamnati ta kula da malaman makaranta don malaman makaranta sun kasa ga samun Niger da Najeriya. Suna wahala kwari da akwai kwanda a kansu. Wallahi abinci ma wallahi ba wasa musu wadatar da su.
To mun gode kwarai da gaske, bari mu je jihar Jigawa. Waye a Jigawa?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Yawa mai magana Mahaifiyar Lojari Mahundar Jigawa State.
To bismillah Mahaifiyar.
Yawa kana jina aiko?
Muna sauraron ka, duniya kuma na sauraron ka.
Yawa to indai gaskiya za a rage abubuwan nan kawo makarantu na kuɗi. Ya kamata a ce an dakatar da su a ɗaya da na ba talaka ba mai kuɗi to in haka haka za a samu cigaba kan haka.
To madalla mun gode kwarai da gaske, bari mu je jihar Adamawa. Wane ne a Adamawa?
To ni ne mai suna Madalla, ina na Adamawa Mudi local government driver ne. Gaskiya ya kamata a kashe maganan wannan private school na, in ba haka ba gaskiya ba za a samu cigaban ilimi a Najeriya ba.
To mun gode kwarai da gaske Madalla, wato sunan ka kenan Malam Madalla. Mun gode kwarai da gaske kuma da kiran Malam Madalla ne muka kawo ƙarshen wannan daukan kiran mu na yau. Mun gode ma duk waɗanda suka kira mu. Madalla, yanzu kuma lokaci ne da zamu gabatar muku da
wasanni a takaice.
Hukumar kwallon duniya ta wasan zarar ruga ko da gabi ta zaɓe ɗan ƙasar Faransa Jerome Garcès domin alƙalancin wasan ƙarshe ko final na wasan zarar ruga ko da gabi da ke wakana yanzu haka ƙasar Japan. Jerome Garcès zai busa usur ne tare da takwaransa ɗan ƙasar Faransa Romain Boit da ɗan ƙasar New Zealand Ben O'Keefe. Shi dai wannan alƙalin na wasan ƙarshe ko final na wasan zarar ruga na bana na duniya na ƙasar Japan shekarunsa 46. yadda da haihuwa alƙalancin wasanni 55 na ƙasa da ƙasa daga cikin su 11 na kofin duniya wasan da na ƙarshe na zare ruga ko rugby na duniya da ke wakana ƙasar Japan yanzu haka zai wakana tsakanin ƙasashen Ingila da ƙasar Afrika ta Kudu a ranar Asabar a garin Yokohama ita ko wasan neman matsayi na uku za ta wakana a ranar Juma'a tsakanin New Zealand da Portugal a ƙarƙashin alƙalancin Wayne Barnes dan ƙasar Ingila tare da Pascal Gozar dan ƙasar Faransa da Jacques Pepper dan ƙasar Afrika ta Kudu a ƙwallon ƙafa kuwa dan ƙasar Faransa Franck Ribéry dan shekaru 36 da haihuwa dake buga club din Fiorentina na ƙasar Italia bayan kontragin sa ya kammala a shekarar ta gabata da Bayern Munich ta ƙasar Jamus ya sha tara ta Euro 20,000 kwatankwacin sefa miliyan 13 naira miliyan 6,500 kenan haka ma ba zai buga wasanni guda uku na teburin wasan ƙwallon ƙafa na Serie A na ƙasar Italia na bana ba bayan ya ingije mataimakin alƙalin wasa na gefe a ranar Lahadi da ta gabata a wasan da hada kungiyarsa ta Fiorentina da Lazio di Roma wasan da Lazio di Roma din tallashi da 2-1 amma tun da dan wasar ya nemi gafara ga alƙallan da hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Italia da shugabannin kungiyarsa ta Fiorentina da kuma ƴan kallo da sauran abokan wasan sa a wasannin La Liga na ƙasar Spain a yau an dabsa tsakanin Barcelona da Valladolid haka zalika Atletico de Madrid ta guga da Alaves yayin da kofin Ingila na Liga Cup Barton ta karbi bakuncin Leicester yayin da Everton ta buga Leeds da Watford sai Manchester City da takara da Southampton dai a yau Talata Haruna mamun bako na birnin Gwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger
wai da la gaida Malam Haruna yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta zo mana da takaitattun labaran duniya.
New Delhi ta fitar da wani sabon shirin zirga-zirga da sufuri kyauta ga mata a yau Talata abinda babban ministan babban birnin India ya kira mataki mai tarihi don kariya da inganta aikin mata. Kasar India na daga cikin kasashe masu mafi karancin mata a sha'anin aikin gwamnati a duniya yayin da cin zarafin mata ya karu a kasar wanda ita ce ta biyu a yawan jama'a a duniya. A ranar Talata ne aka baiwa mata tikiti masu ruwan hoda wadanda ke ba su damar tafiya kyauta tare da sako daga babban ministan Arvind Kejriwal inda aka rubuta a bayan tikitin cewa yana fatan wannan mataki zai karfafa musu gwiwa da iyalansu. Ana ci gaba da kai samame akan manyan shugabannin kungiyar IS a Syria wani abu da ke nuna gaggawa da ake yi na ganin an kawar da kusoshin kungiyar ta yan ta'adda dakarun gamayyar mayakan SDF da ke kawance da Amurka wadanda suka taka rawa wajen kawar da shugaban kungiyar ta IS Abubakar al-Baghdadi da kuma kakakin kungiyar Abu Hassan al-Mahajjar sun ce an kai wasu jerin hare-hare a jiya Litinin da nufin kawar da manyan shugabannin kungiyar yan ta'addan da ake farautar su a raye ko a mace. Prime Minister Habasha Abiy Ahmed ya ce kasarsa ta samu zaman lafiya bayan mako guda na tashi-tashi hankulan da suka yi da ya janyo sanadiyar mutuwar mutane 67 da kuma lalata wuraren addini da dama. Yanzu haka yana kokarin ya dawo da kwanciyar hankali. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Asabar, Abiy ya ce yana cikin matukar damuwa akan yawan hare-hare.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan dare. Sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikin mu da sabbin labarai, rahotanni da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin kowa da kowa don sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hadiza Kyari da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri. Sai kuma wacce ta shirya kuma ta ba da umarni Malama Julie Gresham da kuma injiniyan mu na wannan dare Mr. Tom. Baba Yakubu mun kiri ne daga nan Washington nake sallama da ku. Allah ba mu alkhairi dan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.